To sai dai kuma yayin da ma dakarun Najeriya ke ci gaba da kwato yankunan da ke hannun mayakan Boko Haram musamman a jihar Borno da Adamawa da kuma jihar Yobe, yanzu haka wata matsalar da al'ummomin da aka kwato yankunan nasu ke fama da ita ita ce tabbatar rashin abinci kasancewar ba a yi noma ba. Honorable Adamu Kamale dan majalisar wakilai ne da ke wakiltar Madagal da Michika wanda ma ba daidai da kwato su ba a arewacin jihar Adamawa ya bayyana halin da ake ciki a yanzu.
A yanzu damuwa din shine a kauyuka na ba abinci, gwamnati kuma an ta kawo abinci sai ta ajiye a camp a inda kuma ba mutane masu yawa, don kauyuka nan gabaki daya su ma IDPs ne a kan su, me yasa kuma za a bar abinci a cikin ba za a kai kauyuka nan ana rabawa mutane ba? A kwanakin nan na gani na je kauye na samu wa'ansu su zo suna raba abinci, amma gaskiya bai wadata ba. Ya kamata a kara, gwamnati kuma za ta kawo taimako, bai kamata a ce su bari a cikin gari ba, ya kamata su kai kauyuka nan a ba da abinci gini da sama da wanda suke kan duwatsu da wanda suke kasa dukkan su ba wanda da abinci yanzu.
To sai dai kuma wani mataki na taimakawa irin waɗannan al'ummomi ne ma yasa yanzu haka kungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa ta Red Cross wato ICRC a takaice kaddamar da gidauniyar raba kayayyakin abinci da na harkokin yau da kullum, inda ma a jihar Adamawa ƴan gudun hijira kusan 700 ne suka samu tallafin. Malam Aliyu Mai Kano da ke zama jami'in kungiyar Red Cross a shirar Arewa maso gabas ya bayyana dalilan ba da wannan tallafi.
To alhamdulillah, kamar dai yadda kuka gani mu tunda wannan ƴan gudun hijira suka zo a kungiyar Nigerian Red Cross Society tana bada gudunmawar ta bada ta lura da marasa lafiya wanda ya shafi mata da kuma yara da gaba ɗaya, sannan kuma muna kawo musu kayayyakin abinci, muna kuma kawo musu kayayyakin kwanciya da kuma lura da al'amuran su, sannan kuma da kiran jama'a da kungiyoyi daban-daban wanda suka musu godiya kayayyaki. So a halin yanzu dai kamar yadda kuka gani mun kawo kayayyaki da dama daga Abuja wanda ake rarraba musu, kuma alhamdulillahi kayan yana tafiya daidai gurgudo a inda ya kamata. Yanzu kaga muna da kam wajen guda hudu a nan garin Adamawa, sannan kuma muna da ƴan gudun hijira da dama a cikin gidajen mutane. So a takaice dai mun ba da gudumawa na kayayyaki a takaice na kusan jama'a na ƴan gudun hijira wajen 700.
To kuma al'umman waɗannan wurare ke cewa Malam Muhammad da yake walakabi da Muhammad Oscar dan asalin yankin Michigan ne ya fi bayyana jin daɗin su kamar haka.
Malam Abdulaziz, talafin da aka samu na mun gode Allah, mun gode Ubangiji da Allah ya kawo da Road Cross za su ba da wannan taimako har kwana 11. Muna fata Ubangijin Allah sa za a rabu a cikin adalci, kuma muna fata mutane suka karɓi wannan kayan ba wai su kai kasuwa ba, su yi amfani da shi domin wahalolin da suke ciki da shi.
Sautari dai akan zargi gwamnatocin jihohi ne da shakulatin ɓangaro game da halin da waɗannan al'ummomi ke ciki, zargin da ko gwamnan jihar Adamawa Sanatin Muhammadu Bindo Jibrila ke musantawa.
To a gefe mu dai mu na gwamnatin Adamawa ba zamu da asema waɗanda kullum da su muke ba su kaya abinci da kuma abubuwan kwanciya da sauransu suke raba mutane, kuma ba da wannan ba mu dan ba su ba su sai kaya an kai an batun flood da sauransu, kuma haka muke kokari za mu taimaka ma wayannan wayanda suka koma gida. Kuma shugaban kasa ma yana tsaye a kai ba da dadewa ba za a yi major abun da ya kamata a yi musu gina gidaje da sauransu da mutane za su koma da kuma gaggera makarantu da asibiti, domin ko ka koma babu wayannan facilities din to kaga duk wahala ne ake samu, wasu na koma wasu na kuma suna dawowa. To sai su Allah ya haƙuri ya zana ke cewa mutane a yi hankara guri don wahala ya yi yawa. Kuma gwamnatin nan sabuwa ce, so a ƙara mana hakuri kuma a cigaba da addu'a shine ne yi magana
da ku. Gwamnan jihar Adamawa kenan Sanato Bindo Jibrila, wanda kuma fata ma shine Allah ka koshin wannan matsala ta 'yan bindiga masu tada kai da bayan. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.